This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
Mahmud Lalo ga kuma kanin labaran duniya. Hukumomi a Jamus sun ce sun cafke wasu mutane hudu da ake zargin su da yunkurin kai hari kan wasu masallatai. Amurka na kokarin tantance ko akwai alaka tsakanin kungiyar IS da yan bindigan nan da suka kai hari a wajen wata gasar da wasu suka ce ta zanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne a jihar Texas. Wata kotu a India ta yanke wa shahararren dan wasan kwaikwayon nan na Bollywood Salman Khan hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 5.
To kanin labaran kenan. Kamar kowace ranar Laraba bayan labaran duniya, Bello Habib Giraraci zai gabatar da himma. To amma kafin ku ji wannan shiri.
Ni ne shi shugaban kasa Buhari ina hau duk zan soke na dana dana tunda ba an yi su dan Allah da Annabi bane, an yi su ne da wata manufa.
Dr. Usman Muhammad kenan akan na dana dan da gwamnatin Najeriya mai barin gado take yi. Muna da karin bayani an jima. Sannan ku ji wani gwaji da kasar Kamaru ta fara yi domin rage mace-macen mata masu juna biyu da kuma jarirai.
To jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a Jamus sun bayyana cafke wasu mutane hudu da ake zargin su da kafa wata kungiya mai tsatsauran ra'ayi wacce ke shirin kai hari kan masallatai da kuma gidajen da aka ware domin masu neman mafaka. A yau Laraba jami'an sun ce sun karbe wasu ababen fashewa a lokacin da suka kai samame kan yan kungiyar. Mutane uku daga cikin waɗanda aka kama maza ne da kuma mace guda, za kuma a tuhume su da laifin gudanar da ayyukan ta'addanci. Bayanai sun nuna cewa kungiyar na kiran kanta Old School Society, ana kuma kyautu zaton tana shirya kai hari ne akan wasu sanannun yan salafiya da ke ƙasar ta Jamus da kuma wani wuri da ake ajiye masu neman mafaka. A makon da ya gabata, yan sanda a Frankfurt sun ce sun dakile wani shirin kai hari da wasu masu tsaron ra'ayi suka shirya kaiwa a wajen wani wasan tseren keke a ranar da aka yi hutun bikin ranar ma'aikata. Yan sandan sun cafke wani mutum Bajamushe dan asalin ƙasar Turkiya da matarsa yar Turkiya.
Hukumomi a Amurka suna kokarin tantance ko akwai alaka tsakanin yan bindiga da suka kai hari a wajen wata gasar zane a Texas da kungiyar ISIS. Masu bincike suna duba shafukan Twitter na ɗaya daga cikin mutanen da kuma kayayyakin da maharan suka yi amfani da su. Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin, inda ta ce sojojinta biyu ne guda suka kai harin, wanda aka kai a Garland da ke wajen birnin Dallas. Kungiyar ta kuma ce wannan shi ne harin ta na farko a ƙasar Amurka. Tana mai faɗin cewa mafi munin hakan ma na tafi nan gaba. Kakakin fadar shugaban Amurka ta White House Josh Earnest ya ce gwamnatin Barack Obama ba za ta yi hanzarin bayyana cewa kungiyar ISIS ta shiga Amurka ba. 'Yan sanda sun bayyana sunayen 'yan bindigar a matsayin Elton Simpson da Nadir Sufi. Mutane biyan sun buɗe wuta ne a kan jami'an tsaro a wurin gasar zane, inda aka raunana wani jami'in tsaro kafin daga baya wani ɗan sandan kuma aka harbe shi har lahira. Musulmi a duk faɗin duniya suna kallon yin zanen na Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a matsayin wani babban sabo.
To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a yau Laraba, wata kotu a Afghanistan ta yanke wa wasu mutane hukuncin kisa bayan da aka same su da laifin dukan wata mata mai shekaru 27 ta hanyar yin taron dangi a kanta. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar matar a watan Maris. Waɗanda aka yanke hukuncin kisan na cikin wasu mutane 49 da aka tuhuma da wannan laifi, ciki har da wasu 'yan sanda 19 waɗanda aka tuhuma da laifin kin hana aikata laifin ko kuma suka taimaka wajen aikatawa. Kotun wacce ta yi zamanta a Kabul har ila yau ta yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 16 cikin mutanen da aka shigar da ƙara akan su. Mutuwar matar mai suna Farkunda ta biyo bayan zarginta da aka yi ne ba tare da hujja ba na cewa ta yaga Alkur'ani. Lamarin da ta wato yi tare da tarzoma a wasu sassan tsakiyar Kabul babban birnin kasar a ranar 19 ga watan Maris. Hotunan bidiyo sun nuna yadda gungun mutane suka nakaɗawa Farkunda duka inda daga baya suka bi ta kanta da mota kafin kuma su cinna mata wuta. Daga baya kuma suka jefa gawarta a cikin wani rafi da ke birnin na Kabul.
Wata kotu a India ta yanke wa shahararren ɗan wasan kwaikwayon nan na Bollywood Salman Khan hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan yari bayan da ta same shi da laifin kaɗa wani mutum har lahira a shekara ta 2002 ba tare da ya tsaya ya duba mutumin ba. A yau Laraba wani alkali a wata kotun Mumbai ya yanke hukuncin bayan da aka same shi da laifin. A baya Mr. Khan ya fuskanci tuhumar zaman gidan yari na tsawon shekaru 10 ne. Masu gabatar da ƙara sun yi zargin cewa Khan ya sha barasa ne a lokacin da motarsa ƙirar Toyota ta afka kan wasu mutane 5 da ke bacci a gefen hanya, inda nan take guda daga cikinsu ya mutu, sannan hudun kuma suka samu raunuka. Khan, wanda shekarunsa 49 ne, ya musanta cewa shi ke tuka motar a lokacin da hadarin ya faru. Ana kuma sa ran zai ɗaukaka ƙara a kotun da ta ba da damar yin hakan. Khan ya yi shirin fina-finai da yawansu ya kai aƙalla 90 cikin shekaru 30 da ya yi yana wasan kwaikwayo.
Gwamnatin shugaba Barack Obama ta nuna azama wajen ƙoƙarinta na kyautata dangantaka tsakaninta da ƙasar Cuba, inda ta maido da safarar jiragen ruwan fasinja da ke kai kawo tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar baitul malin Amurka ta baiwa aƙalla kamfanoni hudu lasisi domin yin jigilar fasinja a kan hanyar ruwan mai tsawon kilomita 150 waɗanda ke tashi daga kudancin Florida zuwa Havana. Uku daga cikin kamfanonin na yankin Florida ne. A wani labari makamancin wannan, jirgin saman kamfanin JetBlue ya bayyana shirinsa na fara ba da wato shatar jirage daga birnin New York zuwa Havana daga watan Yuli mai zuwa. Harkar jigilar fasinja tsakanin Amurka da Cuba ba bakon abu ba ne, wato kafin juyin juya halin da 'yan kwaminisanci suka yi a shekarar 1959, wanda shugaban kasar wato Fidel Castro, tsohon shugaban kasar Fidel Castro ya jagoranta, inda suka kifar da gwamnatin Fulgencio Batista mai mulkin kama karya. Amurkawa da ke son tafiya zuwa kasar ta Cuba sukan yi tafiyan ne kan tsauraran matakai, ciki har da tafiye-tafiyen da suka shafi na neman ilimi da yawon shakatawa.
Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar 29 ga wannan wata, idan Allah ya kai mu, za a kafa sabuwar gwamnati a Najeriya. To amma sai kuma ya zamana a wannan lokaci ne majalisun wasu jihohi suka shiga yayin tsigewa ko kuma ƙoƙarin tsige au gwamnoni ko kuma kakakin majalisunsu. Cin akwai wata manufa ce da ɗaukan wannan mataki? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Usman Muhammad na Jami'ar Abuja.
To jimai, al'amarin nan da ya ɗaurewa kowa kai, abin ta taso kamar wutan daji wanda tana ci ko ina. To amma ga dukkan hasashe, waya Allah faduwan President Goodluck Jonathan ya jawo wani irin bakin jini ma gwamnoni, kai har da ma shugabannin wannan PDP wanda ba su tsaya tsayin daka ba sun tabbatar da cewa an zaɓe shi. Saboda haka waɗannan abubuwa ba dole ne a sa nasaba da cewa wanda ma za su tafi ba za su tafi lafiya ba, aƙalla a kasara sai sun tafi a cikin wato kundin tarihinsu cewa an ɓata musu mulki, an tsige su ne. Wannan kuma ba wai wani demokradiyya ba ne, wannan wani irin bita da ƙulli ne, wani irin nukudan siyasa ce wacce take ta kunno kai mara kyau.
Dr. Usman, ban tare numfashinka ba da kake cewa ana so ne su waɗannan gwamnoni ko kuma shugabanni, tunda har da kakakin majalisu ake ta tsigewa da sauransu, ba a son su tafi lafiya, ana son a shafa musu kashin kaza, ya zama ne cewa ba su gama mulkinsu ba an tsige su. To in za a yi tsigewa na tsakani da Allah ne akalla wata nawa za a yi ana tsigewa me yasa to sai a hanyar
da gaskiya maganar tsige gwamna ko shugaban kasa ban magana ne a kundin tsarin mulki sai an bi dokoki dokokin nan kuma suna da tsauri ainun kafin a samu a ce amma samu an tsige shi saboda shi kundin tsarin mulki da ya ba majalisa damar tsige gwamna zai yi wahala a ce kawai ɗan tsiraren mutane suka zo bayan an samu rinjaye a majalisa sai an bi dokoki masu tsauri wahayi a wannan jumai to amma kin ga da yake komai namu kawai harigido ne komai sama da ƙasa ake yi yanda ake so ake sai ki ji ma wata jiha ma su bakwai katal sun tsaya sun ce wai za su tsige gwamna saboda wasu dalilai nasu na daban na siyasa wannan karan tsaye ne ake wa kundin tsarin mulki da demokradiya idan aka bar irin wayannan abubuwan suka shige yanzu to shikenan an sa wani turba ce ta mara kyau wanda duk sanda gwamna zai sauka sati biyu uku sai a ce wai an tsige shi wai ba wata kwamiti wacce za ta duba laifukansa ba wani tantance irin laifi da yayi mutumin nan kuma ya yi shekara 8 wasunsu sun gama wa'adinsu ba za ma su sake dawowa wurin ba kawai sai ki ji da rashin kunya an zauna ana wani magana tsige su yanzu to wannan dai ba wani alfani ne ko wani ma'ana yake baiwa demokradiya irin namu ba bayan mun yi zaɓe mai kyau zaɓe sahihin zaɓe ya kamata a ce an zauna an miƙar da demokradiyan nan yanda ya dace gangariya ana yin ta amma kin ga kuma inda aka kunno kai ake neman a ɓata tafiya
to ya batun shi kuma na dan dan da shugaba mai barin gado yake yi tunda ko jiya nan ma ko kuma yau ne zan ce an nada shi kuma su kuma ita gwamnati kuma mai barin gado wace manufa take da ita na yin waɗannan nadan makasa ban mukamai
nukuda ne da mugunta da zalunci irin na gwamnatin Jonathan wanda a koyaushe muna faɗa cewa mutanen nan azalumai ne ba za su taba zalunci ba a duk sanda ai kina gani yanda aka masha da kyar APC ta sha bayan sun sa mata wannan shinge su sa mata wancan shinge to bayan kuma sun ci mulkin yanzu jimmai shingen kuma da ake sa mata shine a kafa ai nadanadan mutane wanda yake dole sai sun ma Jonathan Mubaya'a suna bashi sirrin gwamnatin Buhari idan ya hau ni ne shi shugaban kasa Buhari in na hau duk zan soke nadanadan nan tunda ba an yi su dan Allah da Annabi bane an yi su ne da wata manufa kowa zai je kotu ya je kundin tsarin mulki za ta bashi daman duk wanda ya ga bai so ya cire to tun ba ma gwamnatin da za ta shude ba duk nadanadan da za ka yi kana shugaban kasan da za ka tafi ai kuwa akwai matsala tunda saura sati nawa nadanadan kuma kana yi fiye da ma 20 kuma yi kake yi kowane sati kana tsige wasu kana sa wasu to wato duk wanda suke da goyon baya maka dole su baka sirrin wancan gwamnati kuma dole abubuwa yanda kake so kenan kana gwamnati kana jan akalan sabon gwamnati wanda ta shigo wannan mugun illa ne ma General Buhari kuma yanda muka san shi muna kira gare shi da yana hawa duk wa'annan nadanadan da dukka ba shi dama ya dakatar da su in ya dakatar da su ya tsige su ya sa mutane nagari wanda ya tabbatar cewa za su bashi goyon baya da haɗin kai da ma ƴan ƙasa aiki sosai da sosai yanda aka zaɓe shi
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda ba za ku rasa ji ba sojojin Najeriya sun samu nasarar ceton ɗaruruwan mata da 'yan mata daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Sai dai kash abin takaici fiye da 200 daga cikin matan da 'yan matan da aka ceto suna da ciki. A shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za mu dubi wannan al'amari. Kuma kuma muna son mu ji ra'ayinku a lokacin. A halin yanzu kuwa bari mu leƙa ƙasar Kamaru, inda gwamnatin ƙasar ta fara gwajin aikawa da saƙonnin tuni ta wayan tarho domin rage mace-macen mata masu juna biyu da jarirai. Gwamnatin Kamaru ta ce an ɗauki wannan matakin ne domin ba ta da isassun hanyoyin kula da masu juna biyu da jarirai. Wannan shiri wani dan shekara 23 mai suna Alan ne ya faro ta, yana amfani da wayoyin selula wajen yi wa mata masu juna biyu tunin lokacin da ya kamata su je awo ko kuma idan lokacin zuwa awon yayi, da kuma ba su sanarwa lokacin yi wa ƴaƴansu alluran rigakafin cututtuka. Wakilin muryar Amurka Mickey Edwin ne ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Yaounde. Ma'aikatar kiwon lafiya ta Kamaru ta ce a duk shekara mata masu juna biyu 8,000 da jarirai 30,000 na ƙasar ne da dududu mutananta duka-duka miliyan 22 ne suke mutu. Dr. Allen ta ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar ta ce ana iya rigakafi ko kuma hana aukuwar mace-macen idan aka samu kulawar da ya kamata. To amma ta ce abin takaici, ana samun karuwar mace-macen mata masu juna biyu da kuma jarirai. Ta ce wannan al'amari ne mai tsanani. Ta ce al'amarin ya fi tsanani ko kuma muni ga masu juna biyu, domin a yawancin lokuta galibi matan kan mutu ne idan ba su samu kulawar da ya kamata ba. A saboda haka kokarin magance wannan matsala ko kuma shawo kan wannan matsalar ne shi wannan bawan Allah ya ce to batun turawa mata, wato ya fara wannan shiri da aka sa ma suna Gifted Mom da Turanci, inda ake amfani da sakonnin da ake aikawa ta wayoyin selula ko kuma jekada gidanka, domin yi wa mata masu juna biyu tunin cewa ga lokacin da za su je awo da dai sauransu, da kuma gayawa mata lokacin da ya kamata su kai ƴaƴansu a musu alluran rigakafin cututtuka. Shi wannan bawan Allah ya ce wannan dabara ta zo mishi ne ko kuma ya yi tunanin fara wannan dabara ce shekaru 4 da suka shige, lokacin yana ɗan shekara 19 da haihuwa. Ya ce ya gudanar da bincike da ya nuna cewa matan da suke da matsaloli a lokacin da suke da juna biyu galibi sukan zo lokaci ya ƙure a lokacin da za a musu jinya ko kuma a ba su magani. A saboda haka kuma ya gano cewa yawancin matsalolin suna faruwa ne a lokacin da wato akan samu matsala wajen magance su idan suka yi tsanani. Ya ce a saboda haka ne ya fara aikin gano yadda zai iya taimaka ma mata domin su zo akan lokaci a musu wato gaji ko kuma awo, da kuma matsalar da ya danganci mutuwar jarirai. A saboda haka ya kirkiro wannan shirin, kuma hakan na taimakawa. To waɗannan shirye-shirye dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da Bello Habib Galadanci zai gabatar da himma ba ta ga rago.
Himma
ba ta ga rago.
Jama'a, salamu alaikum, barkanmu da wannan Laraba. Yau shirin himma ba ta garugu fa yana da bako na musamman. Sunan shi Farfesa Balarabe Sani Garugu. Watakila kun san shi, babban malami ne a harkokin kiwon lafiya a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a can Najeriya, kuma likita ne. Kada in fayyace muku komai gashi nan. Farfesa, menene kawo ka nan America ne?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mun zo taro, kuma ina ganin ba shine zuwa na farko ba. Na fara zuwa Amurka taro tun wurin shekara zai kai 8 ko 10 da suka wuce. To duk shekara mukan zo a yi taro na wata kwaleji ta ƙwararru da Amurka take horarwa. To na samu wannan certificate
a fannin kiwon lafiya ne?
Fannin kiwon lafiya. Ana kiransu American College of Physicians.
To.
To wannan kwaleji sun bani certificate ɗinsu 2008. To tun lokacin dama kamin sannan na zo, na ɗan zo na samu na halarci waɗansu tarurruka nasu. Da aka bani certificate ɗin ƙwarewa na wannan kwaleji, shine kuma duk shekara inda Allah ya hore da lokaci da kuma dama sai na zo saboda sai ya fa'idanta daga abin da za a tattauna.
Me aka tattauna, wani irin abubuwa aka karu da su a wannan tattauna?
Abubuwa ne ba su da iyaka, abubuwa da yawan gaske, saboda idan aka ce akwai taro na ƙwararru, abin da yake faruwa shine wato akwai abin da ake cire shi maudu'i wanda shine za a yi ko me zai rabu da shine. Wato maudu'in da suke na wannan shekarar shine abin da suke kira wato ilmantarwa, ko kuma watakila ƙarin ilimi na wato aikin harkar aikin likita, continuing medical education kenan, da kuma patient involvement. To wato kenan da shigo da shi mara lafiya cikin wannan harka ta ba da kiwon lafiya din.
To yanzu wannan abubuwa da kuka je kuka zauna kuka tattauna da yawa kuma kuka karu, ta ya zai amfani mai karaman karfi a kamar yammacin Afirka?
Ito ni dai gashi nazo, kuma alhamdulillahi kamar yadda nake tafaɗa amfani irin wannan shine, in ka koba duk wanda yake bai da lafiya ya zo ya nemi shawara, ko ya nemi ka taimake shi ko a rubuta mishi magani, wataƙila ilimin da ka samu a nan zai kawo maka wani ɗan gudunmawa ko tagomashi, sai ga an mishi abu ya samu sauƙi. To ni ina ganin wataƙila abubuwan da shi mai karamin ƙarfi kenan wataƙila zai samu ta nan. Ɗaya kenan. Na biyu, har yanzu muna cikin aikin gwamnati, har yanzu muna aiki asibiti na Zaria da yake a nan, shikani dai a nan nake, kuma wato kamar ranar da muke clinic na masu hawan jini da sauran cututtuka suke zuwa, mukan ga mutane wani lokaci sukan kai 350-400, muna da likitoci da yawa. To amma tsarin da mutum yake koya da kuma wataƙila ilimin da mutum ya samu a nan, in ya je sai samu ya rika koya ma waɗansu da suke can su ma, kaga shikenan sai a samu fa'ida. To ni da inda nake ganin kenan mutane za su fa'idanta daga irin wannan.
Bana rana mata kawai
jama'a masu fashin baki da kuma ƙwararru da yawa sun zargi wannan gwamnati ta shugaba Goodluck Jonathan da ke gushewa akan cewa tana da matsaloli da yawa. Ɗaya daga cikin manyan matsalolin shine na kiwon lafiya, musamman ma yajin aiki da likitoci suke tafiya. Ina aka nufa ne a daidai wannan lokaci da ake da sabon gwamnati wurin shigowa?
To shi harkar kiwon lafiya, ni ba zan ce wataƙila shi Goodluck Jonathan shi ne yake da matsala ba. Abinda zan ce shi ne mu 'yan Najeriya mu ne muke da matsala. Wataƙila ta inda zan karanto maka wani abin shi ne ta mu da muke a zauna asibiti. Ayin ka shiga asibiti likita suna ya tara. Akwai likita wanda ya ƙware a aikin likita, ya yi karatu, mara lafiya ya shigo asibiti zai ce sai ya ga likita. Akwai nurse, akwai masu ɗaukan hoto, akwai masu gwada jini, akwai masu gadi ma da masu shara ma in wani abu ya zube a ƙasa da sauransu. So saboda haka mu a yanayin yadda muka taso a Afirka wataƙila ko a Najeriya, idan mutum yana shiga asibiti ya fito, kowa likita ne. To kuma yacin aikin da ake magana ɗin nan sai ya zamana cewa duk wanda ka gani da masu shara da su masu gadi da nurse da likitocin, kowa na da ƙungiyoyinsa, sai ya zamana cewa sai kuma aka fara gasa a tsakankanin wanda suke aiki a asibiti din. Shi likita ya ce shi ya fi kowa, saboda haka dole albashinsa da sauran kayan yanayin rayuwar aiki, rayuwa ya zama ya wuce. Su nurse suke su ma ai su ne suke zama da mara lafiya a kwana, mai gwada jini ji shi ma bai gwada jini ba, abin nan ba, duk yanda aka ce dama za a samu irin wannan, to zaman lafiya ba zai so ba. Kamar da zan ce wataƙila shi gwamnati na shi shugaba Goodluck Jonathan da zai tafi, ina ganin wataƙila ba laifin shi zaka ce directly ba, yana da minista na lafiya, yana da ƙaramin minista da babban minista, kuma kowanne asibiti yana da shugaba wanda shine director na wannan asibitin. Menene suke zuwa su gaya masa? Akwai abubuwan da ba sai an kai ma Goodluck Jonathan ba. Su shugabannin asibitocin nan akwai abubuwan da suna da ikon za su iya maganinsa. Amma wataƙila saboda ana tsoro, saboda siyasa da sauransu, akwai shugaban asibiti a Najeriya a Federal Medical Center Umuahia, baka san aka ɗauki haya suka zo suka harbe shi da bullet. Allah ya taimake shi, yana da nisan kwana bai mutu ba.
Me yasa suka harbe shi?
Saboda irin wannan rikicin da ake ta fama da shi na harkar lafiya. Waɗansu su ce su a basu gazaba, a basu ba, za su tafi yajin aiki da sauransu. Sannan akwai wata mata, ita ma tana Federal Medical Center a nan kudancin Najeriya. Ita ma aka zo, akwai wata dace take ita dace yatta ce ta yi kama da ita, aka dauki maka sawa suka je sai suka kuskure ta, ana so a kashe ta, aka kashe yatta.
To madalla wai professor, ya za a samu maslaha ne na dindindin na yajin aiki da likitoci suke yi musamman a kasashen yammacin Afirika? Karka ba mu ansa a wannan makon, bari sai makon zuwan Allah ya so ya kai mu, mun gode sosai jama'a. Daidai wannan lokaci shirin namu ne zai ke karewa saboda karancin lokaci, amma a makon mai zuwa za mu ci gaba da hidda shi professor Balarabe Sanagurku. Ku kamo shi da himma ba ta gargu. Yanzu mu da dunduk waɗanda ku jimiriyoyinsu, Bello ne daga nan Washington, mu kasance a cikin ƙoshin lafiya.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
Salam. Hakika fata na gari Lamiri, tabbas kowane talaka na fatan cin ribar Roman demokradiya a Najeriya, musamman ma a wannan karni mu matasa da ƴan ƙasa baki daya. Kowa na fatan ganin an dama da shi ta hanyar ciyar da ƙasar mu gaba da samar da ayyukan yi ga al'umma baki daya. Da fatan gwamnati mai zuwa za ta duba muhimman bukatun al'ummarta daga Hafizu Balarabe Gusau. Salam murya Amurka. Hakika nasarar da sojojin Najeriya ke yi na ceto ƴan mata da dama da kuma wasu yara a dajin Sambisa a gaskiya abin a yaba musu ne. Fatan mu Allah ya sa a ceto ƴan matan Chibok amin. Wasika daga Ciroma mai turare Dumjiya, jihar Damagaran a Niger. Daukar doka akan kowa shine zai kawo ci gaba akan shugabancin Janar Buhari. Janar yiwa kowa adalci birni da kauye shine bambanci tsakanin mulkin APC da na PDP. Daga Safara'u Hakilu Zamani Almajirawa Malumfashi da Alhaji Zubairu Garaba Sakazaure. Fatan alheri ga VOA. Hukuncin da wata babbar kotun tsarin mulkin kasar Burundi ta zartar na bayar da dama ga shugaban kasar Pierre Nkurunziza kan neman sake tsayawa takara a karo na uku tabbas hakan yiwa doka karan tsaye ne da kuma kundin tsarin mulkin kasar. Daga Adam A. Adam Gashua. Don Allah ina kira ga sabuwar gwamnatin Najeriya mai jiran gado da ta taimaka ta biya ƴan sanda da suka yi ritaya da kuma waɗanda suka mutu haƙoƙinsu. Domin gwamnatin Jonathan ta kasa kuma gashi iyalan waɗannan mutane suna cikin wani hali na rashin abinci da sutura. Da fatan Allah ya sa wannan kira ya kai ga kunnuwan Muhammadu Buhari mai jiran gado, daga Salihu Isa Fana, da Ahmadu Dodo mai gwaza, da kuma Hassan Lawal Koli, Harwagana, jihar Gombe. Sakon ƙarshe ce assalamu alaikum VOA. Don Allah ku bani dama in yi kira ga ƴan majalisar dattawa a yankin Arewa maso gabas. Ci wa Allah su haɗa kai tare da marawa mutum guda baya don zama shugaban majalisar. Domin wannan ba ƙaramin ci gaba zai janyo a yankin namu ba. Wanda dama tuni ya shiga mawuyacin hali sakamakon tashe-tashen hankula, da fatan za su duba buƙatar al'ummar yankin ba wai ta kan kansu ba.
Kamar yadda muka saba yi, za mu kammala shirin da takaitattun labarai.
To, kun ji cewa hukumomi a Jamus sun bayyana cafke wasu mutane hudu da ake zargin su da kafa wata kungiya mai tsatsauran ra'ayi wacce ke shirin kai hari kan musallatai da kuma gidajen da aka ware domin masu neman mafaka. A yau Laraba, jami'an sun ce sun karɓe wasu ababen fashewa a lokacin da suka kai samame kan ƴan kungiyar. Mutane uku daga cikin waɗanda aka kama maza ne da kuma mace guda, za kuma a tuhume su ne da laifin gudanar da ayyukan ta'addanci. Kun ji cewa hukumomi a Amurka na ƙoƙarin tantance ko akwai alaƙa tsakanin ƴan bindigan nan da suka kai hari a wajen wata gasar zanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar Texas da ƙungiyar IS. Masu bincike suna duba shafukan Twitter ɗaya daga cikin mutanen da kuma kayayyakin wuta da maharan biyu suka yi amfani da su. Kungiyar ta IS ta ɗauki alhakin harin, inda ta ce sojojinta biyu suka kai shi, wanda aka kai a wato galan da ke wajen birnin Dallas. A yau Laraba, wata kotu a Afghanistan ta yankewa wasu mutane hudu hukuncin kisa bayan da aka same su da laifin dukan wata mata mai shekaru 27, lamarin da ya sanadiyar mutuwarta.
To, a gaishe ka, masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Lokacin da za mu dubi al'amarin mata da 'yan mata fiye da 200 da aka gano cewa suna da ciki bayan da aka cece su daga 'yan kungiyar Boko Haram. Kafin mai sallama ga gaisuwar taziyar rasuwa zuwa ga Hajjaju Aisha Abdulkarim Kaita, a saboda rasuwar kawunta Alhaji Yahaya Ali da ake cewa Yalis, Allah ya gafarta masa ya kuma sa ya huta. Mun kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa, Jami'a Ali nake cewa sai anjima.